بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيما الله تبارك وتعالى وليا بسايك دعونا موانا الدرسي نال القرآن من جرمة منا تكيز سورة الأنفال. يوضا مدورة أكن آية حمسون دا بير إن شاء الله. إن شر الدواب عند الله. كافين مو شغبا نعم مو شغبا نعم كدامي آل فرعون كان إلى مكي ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة هو كذولي تو ni da yake abun akaina yake aina sanya miki ko yawa ko wai mun don ka jabu iko shi din da babu ko ka ga ba haka nake ba yawa to da ka zamu tashi akan wannan aya ta 55 insha Allah yau ana 18 ga ko 19 ko ga watan Ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya dari hudu da abba inda shida kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wanda ya ce assalamu alaikum da fatan malam kana lafiya Allah ya ce Allah sa amin wasu gaggawa ina da suke yi maka kuma baka iya ba ya kamata furin ka ba ba sai a rubuta ba yace malam tambaya na shine idan ka zo sallar jami'i na azhar sai ka rasa raka'a biyu sai alular liman ya warware sai kuma liman ya jawo ka ka karisa jan sallar ya da kai da sauran raka'a biyun da karasa Allah saka da alkhairi ana tambayar an da ana yin shi shekara da shekara ba kullun an yi tambaya wasu suna ganin kamar su kure liman din ne ko su kure malam din ko kuma dai haka kowa dai da irin nasa tunani amma shekara da shekaru ana amsa tambayoyi nan yadda za ka yi da rakawoyi guda biyu yadda in ba a jawo ka ba za ka yi su haka za ka yi su ka zo ka samu rakawa biyu ne wani ya sallar so mu ɗauka ba a jawo ka ka cika ta sallar ba ya za ka yi da su ai akwai yadda za ka yi da su ko to yadda za ka yi da su din hakan za ka yi da su abun da ya samu ya wuce sai ya zai yi da su yadda za ka yi da su haka za ka yi da su duk wanda yake da wani tambaya sabani wanda sai ya rubuta ko ba haka yake cewa ya zai yi da su ya zai yi da rakawoyin guda biyu da ya rasa kuma ai ko ba a jawo kalimanci ba dama in an tsere wa ruga biyu akwai yadda zaka cika su ko to yadda zaka cika su haka zaka cika su sallan liman ba ta shan bamban da tamamu ai mamun yadda yake yi hakan zai yi hakan kuma zaka yi mu idan ka zo cika ta ba na magana guda ɗaya ce ai wancan bayanin da muka yi yanzu ba shi zabi ba sai in wani ya sake mana tambaya akai sai mu yi shi yawa amma shi yana tambayar mu ne yaya zai yi da su in an tsere maka biyu liman kake bi kana sakun baya can kaga ai ba zai jawo ka ba to shikenan idan liman ya sallama ya zaka yi da su biyu ai akwai yadda zaka yi da su ko to haka zaka yi da su a nan a in ma dai kare ba da ladan ne hakan da mu barka abin da yasa na muku haka saboda mun sha amsa tambayar wato naga wani lokacin kuna kama da mata ne ka san mata haka suke shekara da shekaru kullun idan ka zo tambayar su mafi yawa kin ta shafi jini shine jini yana wasa da kai ta bayani kuma za su aje ma bayanin anan ba za su dauka ba ɗaya kenan na biyu kuma malam tumbara anarbi na azumi ban samu na rama ba waɗannan su ne manya-manyan tambayoyin mata duk shekarun da za ka kana tafsiri sai sun maka wannan ba za su daina ba to haka kuma wani lokacin sai a yi ta bayanin matsala ba za ku ɗauke ta da muhimmanci ba sai ranar da matsalar ta faru da kai ne sai kuma ka zo ka sake tambaya karatun kuma an yi da kai idan ba haka ba ya kai matsayar da bayanan da ake a rediyo da karantarwar da ake wa mutane inda suna ɗaukar ilimi da ba haka ba to amma matsalar ku shi ne duk abin da za ka zo ka yi fatawar a kansa ka yi rubutu ka zo ka yi bayani mafi rinjaye za ka samu barin maganar ake ana amma da Allah zai sa ka yi wani bayani ta hanyar da za a samu kuɗi to mutane ba za su manta bayanin to amma tun da ya shafi sallolinsu to ba ruwansu sai in matsalar ta taso kuma kamar yadda na gaya muku ma zai yi wahala ne a masallaci a zo a haɗu a ta da sallah sannan wai duk a rasa wanda za a kawo a sa sai wanda ya rasa rakaabi na gaya muku galibi kuna yin tambayar da idan ku ga menene malam din zai faɗa zai yi wahala saboda watakila tun da kake watakila tun da kake sallah baka taɓa samun haka ba su kuma malaman nan da kake kallon su suna zaune suna karatu kada ka ɗauka ƙoƙarinsu ne ubangiji da yake amfani da su wajen isar da sakonsa amma su karan kansu ba wai iya ƙoƙarinsu ba ne a wajen karatu haka Allah ya cusa abubuwa suke da su Allah ne kawai yake abin da su yake amfani da su wajen isar da sako shi yasa za ka ga yana da wahala ka kawo tambaya ko babu amsa duk yadda kamar kwaɗata sai an samu amsa wannan shi ne abinda wasu suka jahilta shi ne suna kallon dama fa na shafara muku mutum biyu ne a cikin al'umma ko mutum uku su suke karatu mutum na ɗaya malamin addini yanzu na gaya muku tun da safe wallahi muke cikin littattafai na tun da safe kuma sai da aka kira sallah kuma nan ma sai da aka tsere mun raka'a guda kafin umar wani littafin da zo na rike sallah saboda ka wuni za ka yi kana magana kana bincike akan matsala su malaman addini ba wai kawai a kwance suke yadda kuke tsammani ba wallahi ba haka lamarin yake ba sai wani ya je kwanta ya sha koko da kosai sai ya barkwata tambayarsa sai ya tura sun riga sun wuce maka wannan bazin idan kai hakuri wallahi ko matsalar shi ne da za a baka amsar ba za ka yi aiki da ita ba ko gobe wannan matsalar ta sake taso maka sai ka sake tambaya saboda ba babin ka bane na biyu kuma waɗanda suke karatu su ne likitoci wannan bincike ya nuna cewa da malaman addini da likitoci ba sa zama haka kawai kullum suna karatu saboda yanayin matsaloli da suke taso shi malamin addini kullum matsalarsa wata matsalar ma kai ba ka tunaninta amma shi ya yi tunaninta kuma ya yi yanzu ko a tafsirin nan da muke akwai abubuwan da muka fito da su ba ka taɓa tsammanin za a fito da su inda za ka yi adalci to tadabburi ne da lura tunda yanzu kowa ya kake bugawa aka ga yadda kake yi to wani malami zai iya bincike akai me matsalar wannan saboda wata rana matsalar za ta iya tasowa amma sai ka dauko wani abu ka zon ka saka kana tunanin wai ba abin nan ba sannan mutum na uku wanda ake kallon suna karatu su ne lauyoyi ba su shari'a su ma suna karatu amma sauran mutane duk yawanci da ka sani ko sun yi karatu manta karatu su yanzu da za ka dauko gwamna ka ba shi aikin yan sakandare ba zai iya ba gaya ma kowa yanzu in ka aje shi a yaji ka ba shi paper waye ko ne ko ba zai ci ba da gaske nake gaya maka wallahi ka dauko shi yanzu ka zo ka aje shi ba zai ci wannan jarraba ba abinda kawai yanzu suka iya shi ne sa hannu da gaske nake gaya maka amma waɗannan duk inda ka zagaya suna karatu ba a zaune suke ba so shi ne abinda kawai zan kara maka saboda kar ka shi da ɗimuwa shi ne idan an jawo ka kaje ba tsayawa za ka kai ta rigima ka ce kai masu buki ba ne waye waye kai ai yanzu ma ka shigo sallar a'a kawai in liman ya jawo ka shiga za ka yi ba yadda za ka yi don ba wurin musu ba ne wurin biyayya ne sai ka bi liman ya ajiye ka a wannan gurin inda an yi biyu an yi ta hiya alwalarsa ya tashi ta warware shi kenan sai kai musu ishara su su zauna da hannu ka musu ishara kai sai ka tashi ka ci ko biyunka su kuma suna zaune ba yadda za a yi su yi ta hiya su yi sallama lokacin da ka ci ko biyun ka zauna shi ne lokacin fara ta hiyar su da kai za ku yi ta hiyar gaba daya in ka sallame sai su sallame so yanzu masu buki ya ja waɗanda suka samu sallah sallah kaje ka dubi babin haka yake magana akan wannan gobe kuma ka sake shirya wata tambayar ka turo muna nan insha Allah ba alfahari amma muna nan in Allah ya ka sake turo shi gano ko shi ma cewa Allah ya saka a sha ruwa lafiya insha Allah ku za mu sha ruwa lafiya wannan yace assalamu alaikum malam da fatan Allah ya karba mana ibadar amin akwai wata matsala da ta faru wanda misali kwanan babun warware ta anan kana bin sallah akan sai aka dauke wuta ya za ku yi wannan sake buɗa maka yadda za a yi ka sake shigowa da wasu tambayoyi ko kuma liman yana huduba yanzu masallacin mata an dauke wuta ba sa jin huduba ba sa jin sallah kuma an shiga sallar su ya za su an waro da matsalar ka kun manta shi yasa na gaya muku idan ana yin abu ba za ka iya zuwa ka zauna ka saurara ba dan ilimin ya zauna maka wata rana ko in matsalar ta taso so ba za ka yi wannan ba shi malami ka bar shi a matsayin ya gaya maka sunan ɗanka yadda za ka yi suna ya gaya maka yadda za ka yi jima'i ka yi ya gaya maka in matar ta haihu ya za a yi suna a yi ya gaya maka in an mutu ya za a yi jana'iza ya za a yi ma duk waɗannan ya za a yi kasuwar ka kuma ya za a yi in matsalar ka ta rikice ka nemi maka addu'a a yi duka wannan shi ne amfanin malami a wajen ku kuma ko da yaushe wata ranar mutuwa zai yi don ba ku a rike idon kuma hakan din ma kuma duk da haka kai ba ka son ka ga liman din ya shiga mota me mota dan Allah da kan har kake hasada wai duk wannan abin da shi malamin yake maka amma ba malamin yanzu canja kaya yake to an canza sai ne sai ka mutu wallahi saboda bakin ciki amma duk matsalar ka in ta taso kuma kan malamin lafiya haka ne ko to in baka son shi malam ya saka kaya wasu kuma suna nan ɗaruruwan ka su kuma so suke su ga malam din ya sa kaya din kawo ma za su yi su bashi to kaga gashi ga uku kenan saboda hasadar da kake kaga ba za ta je ko ina ba shi yasa malaman nan wasu kake ganin su kamar wala wasu din kawo su aiki ake ba su kuma wani da Allah zai haɗa kai ce sai ka saka ko ba ma a garin ba na taba zuwa da wata danyen sharda anan yayi garin ga maka danyar sharda ce masa ko ta nazo da gaggan na suka ta nazo da nazo sun magana da za a yi malam ka sai rigar ba anan gobe aka yi ta ba wallahi mutumin da ya turo rigar ba a Najeriya yake ba kare wata ma gaba ɗaya ba a Najeriya yake ba wallahi amma daga can sai dai ne biyar da za a yi to kaga yanzu kai in gangana za ka je haushi ba ma mutumin gwamnati ya yi ta balle ka ce za ka je ka same shi shi yasa kawai wani lokacin ka yi haƙuri shi Allah ba zai ɗora wa mutum hidimar wasu mutane kai ta hidima kuma shi bai saka maka wata hanya da za a ma hidimar sai dai ka yi haƙuri wallahi yi haƙuri haka a tara mutu mun ji aljanna ko ai tazanta Allah kai ku aljanna in mun je ka rubuta ka amma malam wata riga da nan ka sarfa na yi magana to yanzu sai ka bar magana yanzu tufar aljanna ake magana ba wani abu Allah kai ku wanda yace malam mahaifina ne yazo ya same ni game da amma dai wannan tambayar kamar ba zan karanta ta ba kuma in ban karanta ta ba watakila ya ga kamar ba a masa ba amma kun san wani lokaci har suna nake hana kira ko in ka rubuta tambaya ka sa suna sai in ki karanta suna saboda in baka rufa ma kanka a fili ba ni ya kamata in rufa ma domin in na faɗi sunanka kai ka rubuta wani kuma zai ce ai mun ji sunanka ka ce kaza ka ce kaza kaga in ballata ce ma kai ka ballaci kan amma duk da haka sai mu shafe sunan ka ko kuma wani ya bada lambar waya to wani in ka bada lambar waya ba sai ya kufa ba zai gani true caller zai nuna masa waye ne ko to duk wannan muna yi saboda an ruba addini addini ne yana da kunya yana da rufin asiri amma dai gashi yanzu ya rubuta kuma ina da ganin kamar bai dace amma dai dole a karanta ko yace malam mahaifina ne ya zo ya same ni game da rashin amincewa da mahaifiyata take mishi na zamantakewa tsakaninsu tsakanin miji da mata na tsawon shekara goma kuma lafiyar ta kalau na je na same ta don na mata wa'azi akan maganan sai kawai ta sa kuka wai ya zo ya tuna mana asiri a wajena sai kuma yanzu ya fara ganin ba za ta abinta da shi ba sai dai duk abin da zai faru ya faru malam da Allah ke yi wa'azi a kai domin tana sauraron karatun tukakka sannan ne kuma ya zanyi domin ta ɓata rai gari ga wannan matsala ce wanda ya'ya bai kamata su shigo ciki ba kwata-kwata shi yasa na sha wasu karatuttuka na cewa wasu sun haihu amma ba su kai su haihu ba kuma za ka sha mamaki idan na faɗi wannan magana ce ya mutum ya haihu kuma a ce bai kai ya haihu haihuwar by accident take zuwa don ba ka ba wannan matsalar matsala ce ta raina bi ɗansa ya gaya masa sannan shi kuma ɗan matsala ce ta wanda ya kamata ya samu mahaifiyarsa a kai ba matsala ba ce wanda duk a inda aka rora maganganun ba su dace ba saboda addini yana da kunya yana da mutuntawa yana da karamci yana da kawar da kai wannan mu'amala ce mai girma wanda bai kamata shi mahaifin ma tukunne ya gaya ba ba matsalar ka wuce kamar ta wancan nayan da muka karanta a fada wadda ya ce ya shigo ne ya dawo daga aiki sai ya samu mahaifinsa yana dukan mahaifiyarsa ya kokarin ya raba sai basu ba basu rabu ba kawai shi ma sai ce mahaifiyarsa ya rika dukan uba kuma yace har sai da uban ya fada kaga shi da nace yanzu a anguwar kadai tukunna kar aje ma wajen ubangiji a anguwar kadai waɗanda duk suka san kai wannan karoki mahaifinka har ya fadi to daga ranar baka da mutunci kuma duk waɗanda suka sani in dai sun sani to sun san kai mutumin banza ne to kaga yanzu ai shi da makansa ai ba inda akwai abubuwa da ba za ka shiga cikin su ba saboda tsakanin uwa ce da uba sai dai ko ka saka wani wanda yake da ana jin maganarsa ko kuma sun san shi suna mutunta shi irin wannan matsalar ba matsala ba ce wadda mahaifi zai zo yana magana da ɗansa lai ba daidai ba ne sannan har kai kuma ka iya rufe idanu ka yi wa mahaifiyarka magana a kan wannan shi yasa nace bai kamata a ce an baya da ka iya wataƙila in baka karanta masa ba sai ɗauka wani abu to in dai shawara zan ba ka to irin wannan maganar idan mahaifiya tana da wa ko tana da ƙani ko tana da ya ko tana da babba ko tana da kawu ko babanta yana nan to waɗannan su ne ya kamata su shiga irin wannan magana ko waliyinta amma magana ta fi ƙarfinka a babin kunya a babin karantawa babin wata mu'amala wannan ta fi ƙarfinka sannan shi kuma ya kamata ya zo wajen ƴaƴansa yana faɗan wannan magana domin ba magana ce wacce ta dace ƴaƴa su san mu'amalar da take tsakaninka da kai ko saɓani aka samu inda son samu ne saɓani akan wani abu wani cece ku ce kamata ya yi ku yi shi tsakaninku kai da ita ƴaƴa ba su sani amma a fito da ita fili matsala ce irin waɗannan abubuwa ya kamata ƴaƴa su daina shiga kuma dole ban ta ya ɓaci kuma dole ta ɗauki mataki na ɓacin rai don da gaske ne cewa an tona asirin da gaske ne duk da cewa ba kowai ta kyauta ba ne a kan abin mun ya ce shekarun suna da yawa ba wai ta kyauta ba ne amma matsala ai kowane matsayi yana da nasa matsayin da ake magana a kansa kuma kowane guri akwai ahalin maganar da ya kamata su yi to ku ƴaƴa bai kamata ya shigo da ku ba a matsayin mahaifi bai kamata ba amma shawarar da zan baka ne shine abin da na fara irin wannan ya taso to sai kai in za ka yi magana ka samu ko wanta ko ƙaninta ko waliyinta ko babbanta ko kawunta wani dai wadda cikin dangi zai iya yi mata magana kuma nan ma ka roƙe shi ya saka sunanka a matsayin ba kai ka kawo labarin ba wannan shi ne abin da ya fi dacewa ko kuma limaminsu da suke yin sallah tana iya zama da shi ka gaya masa cewa ka kira su dukansu ka yi musu bayani ka yi musu nasiha amma dai kada suna na yarda kuma suna samun saɓani a kan haka mu ko ba ma san wannan to ka ga yanzu ba ta san waye ya haɗa abin ba amma ƙiri-ƙiri ka yi mata magana a kan wannan ba zai yiwu ba kowace uwa ce za ta karbi wannan magana ba akwai abin da ko gaskiya ne to sai ka san inda za a yi ka dora shi saboda idan ba ka dora shi a inda ya kamata ba zai haifar da fitina kuma zai haifar da matsala yanzu ai ka ga maganar da kai ta nuna maka za ta ci gaba da kin sauraronsa to me kenan ya babu gyara aka yi ko barna barna ce tare da cewa abin da ka zo da shi gaskiya ce amma mahallin ne baka kama ba baka dora magana a inda ya kamata kuna fata za a kwakwafi irin waɗannan abubuwa a kula da su a daina irin waɗannan abubuwa na inda sharar da wani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
تبارك وتعالى إن شر الدواب ما في شر الدواب sune masu tafiya da taka kasa dan adam ya shiga ciki dabbobi ma sun shiga ciki don duk suna tafiya ne a bayan kasa amma mafi sharrin dabbar da take taka kasa tayi tafiya kuma tana magana babu kamar allazina kafar wannan da suka kafirta wato idan kana neman sharrin dabbobi shine ka samu kafirai wadanda ba su da addini ba su bin Allah kafirci kawai suke to in ka samu wannan ka samu mafi sharrin dabba a bayan kasa wanda yake fahum la yu'minun ba su yin imani Ibnu Kathir yake cewa akbar ta'ala Allah ya ba da labari a wannan guri anna sharra ma dabba ala wajhi al-ard sharrin wanda ke taka bayan kasa yayi tafiya humul ladina kafaru sune wadanda suka kafirta fa hum la yu'minu su ba sa yin imani wadannan sune mafiya sharrin dabbobi yafi kura a dajin sharri yafi dukkan wata dabba da ka sani sharri kafiri marar addini Allah ya gaya maka yafi komai zama sharri a bayan kasa wanda yake tafiya Ibn al-Qayyim yana faɗa a cikin littafin sa na al-Fawa'id yace sharrul kufr sharrin kafirci na farko ash-shirku billah hada Allah da yake da wani saboda kafiri yana hada Allah da wani kuma wani lokaci zaka ga abin da yake hada Allah da shi din ma ba shi da wata kima balle ka dauka abin yana da kima amma sai ya hada Allah da wannan abin kuma ya baba wancan abin fawa sama da Ubangiji saboda shirka wata aba ce mafi sharri babu abin da zaka mutu da shi ka shiga wuta kai tsaye kamar shirka kafirci kuma wani bangare ne na ita shirka shi yasa Ibnul Qayyim yace sharrul kufr sharrin kafirci da yafi kowanne sharri ash-shirku billah shine hada Allah da wani wa mu'adatul lahi wa rasuli da kuma gaba da Allah da gaba da manzo Allah to kafiri kuma duk yana yin wannan shi yasa Allah yace mafi sharrin dabba babu kamar kafiri saboda ya hada shirka ya hada gaba yana kin Allah yana kin manzon Allah saboda gaba da Allah ya ki yarda da manzon Allah saboda kin manzon Allah ya ki yarda da alqur'ani saboda kin yarda ga manzon Allah ya ki yarda da musuluncin gaba daya kuma a gefe guda zai yi ma Allah shirka zai yaki Allah zai yaki manzon Allah abu na biyu inji Ibnul Qayyim wanda yake nuna sharrul kufur yace shine wahiyar bid'a ita ce bid'a duk wanda ya shirka da wuya ka raba shi da bid'a wanda zai hana Allah da wani da wuya ka same shi ba wasu bid'o'i da ya dauka ya harhada kuma wannan bid'ar da yake yi ahabba ilaihi ta fi soyuwa a gare shi min al-fiski wal ma'asi daga fasikanci da kuma aikin sako yadda wani yake son bid'a son ta da yake yi sama da yadda ya zama fasiki da ya zama abin nan mai ayyukan sako domin a cikin ayyukan sako akwai wadanda suke ba da jin daɗi ma dan adam ko daga cikin ayyuka na fasikanci akwai wanda suke ba ma dan adam jin daɗi mutun yayi zina a ce fasiki ne ko mutun ya sha giya a ce mai masabo ne to bid'ar da yake aikatawa ta fi soyuwa a gare shi sama da waɗannan abubuwa duk da suna ba da jin dadi amma dan ga yana son bid'a sama da wanda ita ma kuma sharri ne abu na uku yace sharrul kufur na uku hiya al-kaba'ir ita ce zunubai ala ittilafi anwa'iha abisa sabanin yadda nau'o'in ta suke huwa yaqalu amma sai ka samu kuma wanda ya kafirce da aikata kaba'irai duk nau'in kaba'ira da ta sani zai iya aikatawa saboda kai dan Allah ya tattara wannan ya ce shine mafi sharri a bayan kasa maganar Allah ta tabbata akan gaskiya abu na hudu inji ibnu al-qayyim yace wa huwa kufrun bi nafsihi shi kafirin ne kafirta shi karan kansa kafirci ne da karan kansa yamshi ala al-ar kuma kafirci ne mai karan kansa wanda yake tafiya a bayan kasa wanda ya kafirta to kafiri ne mai rai mai magana mai tafiya a bayan kasa bayan kafircin ya halakar da shi wani na daga cikin sharri na kafirci abu na biyar inji ibnu al-qayyim yace ishtighalu bil mubahati allati la thawaba laha kafiri saboda sharrin za ka samu ya shagaltu da wasu abubuwa mubaha waɗanda suke kamar abubuwa ne na halal amma babu lada a kansu Allah baya ba da lada saboda kafircin ne kafirci wala an daga musulmi ne zai yi wata kila a ce ko da lada amma ko shi musulmi idan ya ketare iyaka cikin mubaha to baya iya samun ladan da ake da bukata balle kafiri shi kuma muhimmin al'amarin sa zai shagaltu da mubaha ne shine ya za a yi cika cikin sa ya za a yi yayin zina ya za a yi shagiya ya za a yi bauta ma gumakan sa duk waɗannan yana kallon su a matsayin halal ne amma ya fi shagaltuwa da su bai shagaltuwa da wani abu wanda zai ba shi alheri kuma duk waɗannan abubuwan da ya shagaltu da su saboda kafirci babu lada a kansu kaga idan kai mu'mini ne kace abinci to ai wani nau'i ne na ibada tunda Allah ya bada umurnin ku ci cike zaka bi ka'ida ko abu na shida yace sharrul kufur bi an yashghulahu bil amal wa to maqbul amma huwa afdal min wanda yake kafirta zaka samu ya shagaltu da wani aikin da ba a damu da shi ba a rayuwa a madadin ya zo ya shagaltu da aikin da zai masa amfani a wannan rayuwar duniya da kuma ta lahira yanzu da wani mutum yana bauta magunki wani amfani gunki yake samarwa a duniya in ka bauta masa saboda yana bada lafiya za a bauta masa wannan yana saka rashin lafiya don haka ana jin tsoron sa bari a bauta masa ko kuma a'a dai kawai in ka talauce zai baka kuɗi ko kuma dai a'a dan zai yi magana da kai ya gyara maka abubuwa to sai ka samu kafiri kuma ya shagaltu da wannan abinda bai kamata ka shagaltu da shi ba ka shagaltu da shi kuma ka bar abin da yake ya kamata ka shagaltu da shi saboda falalarsa shine ka karbi imani amma ba kai ba waɗannan abubuwa guda shida ibnu al-qayyim yace su ake kira sharrul kufur wato shine sharri mafi kafa wato kafirci sannan sai ba da wasu abubuwa ya ce to alamatu sharrun nas ya za a yi ka zamanto mafi sharri a cikin mutane inda Allah ya ce yanzu inna sharrat dawabi ne kai magana daga cikin dabbobi masu taka kasa sai ya za a yi ka zamanto mafi sharri a cikin mutane waɗansu alamomi da suke nuna cewa idan ka zamanto haka to ka zamanto mafi sharri a cikin al'umma abu na ɗaya idan mutum yana rayuwa a cikin al'umma sai ya zamanto duk inda aka ambace shi la yurja min fukai ba wani mai tsammanta masa alheri akwai mutanen da ka kawo zancen su ba wanda zai ce maka mutumin kirki ba a tsammanin alheri da wani kwata-kwata to wannan mutun ya zama mafi sharri mutane tunda kowa da kowa a bakin sa ba a maka tsammanin alheri akwai wasu mutane haka suke daga ka ambace su zaci a kai wani ai shikenan kawai to an je iyaka to daga wannan lokacin Allah ya rubuta ka cikin asharrun nas wanda ka fi kowa sharri domin duk duniya ba wanda yake tsammanin alheri a wajen wannan ko za ka samu daga makwabta daga abokai daga mata daga ƴaƴanka daga sauran waɗanda duk kake mu'amala da su in an ganka ma za a ce gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan saboda me saboda sharrin to babu shakka wanda ya samu kansa cikin irin wannan ana kiran shi sharrun nas kuma mutane su fito su maka wannan maganar alama ce ta a wajen Allah kai sharrin bariya ne ta zama to ulaika hum sharrul bariya la yurja khairuhu ba a tsammanin alherin sa sannan kuma wa an yukhafu min sharrihi kuma ana jin tsoro daga sharrin sa in an ganshi to duk inda ka ganshi ba na tsammanin alheri ta tare da shi sannan kuma duk inda ya tsaya to ana jin tsoron sharrin sa wannan alama ce da cewa wannan mutumin ya zama sharri inna sharra dawa mu kana cikin sharri dabbobi masu tare kaza su yi tafiya abu na biyu malamai suka ce an yakuna mimman yukram ittiqa sharrihi wala mahabbata lahu saboda sharrin sa daga yazo cikin mutane sai a rinka girmama shi amma mai girmama shi duk wanda ya girmama shi inda zai wuce ya ce wallahi saboda sharrin sa ne muke jin tsoro shi yasa muka girmama shi akwai mutane da suke haka za a girmama shi a ido amma yana juya baya da zaka saurari mutane zaka ji maganganun da za su faɗa akan sa na sharri wato ana jin tsoron sa ana jin tsoron sharrin sa ana girmama shi saboda kada yayi wa mutane sharri ko ba wai shi a wani lokacin karin magana ne wa in ka gano wani to zauna akan kashin ka kaji kake in ka hange shi to ka zauna akan kashin yafi maka alheri da ya ganka don in ya ganka sharrin da zaka shiga da shi ya wuce da duk ake tsammani akwai irin waɗannan mutane ko girmama kan da ake ana girmama maka la mahabbata lahu ba dan soyayya ake girmama shi ba ana girmama shi dan ana jin tsoron sharrin wani lokacin za ka ga irin waɗannan mutanen ko dan suna mulki ko kuma dan wani abu da suke rike da shi to dole ka girmama su dan kana jin tsoron sharrin su ba saura su maka sharri ana samun irin waɗannan mutane to idan mutum ya kai wannan matsayi zai zo a girmama shi amma a zukatan mutane kin sa suke ba sa ɗauka to ya shiga sharrul bariya ya shiga cikin sharrin mutane na uku malamai suka ce an yaksura mimman yaksura an yakuna mimman yaksura al-kalam bidun fa'ida da ka samu wani mutum ta sance kullu ya fi kowa magana duk inda aka haɗu a majalisa ya fi kowa magana amma duk in ka ɗebo maganganun ba su da amfani musu ne kawai akwai irin waɗannan mutanen su har in an zo za a ce yau kowa ne bai zo majalisa ba majalisa ko in bai zo ba ba sa daɗi saboda ya iya kawo musu ya iya jayayya ya iya rigima da mutane har sai kun tashi kun bar shi sai a kira magariba ana musu kuma ba zai tashi ba a kira sallah ba zai tashi ba saboda musu kuma duk maganganun da yake in ka ɗauke su a ma'auni ba su da fa'ida ba wani mai amfani to wannan ya zama sharrun nas mafi sharrin mutane ne a cikin al'umma abu na uku a na hudu an yakuna sahibul wajhain ya zama to fiskar sa biyu zai iya zuwa ya maka maganganun jin daɗi ka fito da sharrin wani ya dauki wannan sharrin ya je ya ga mu wancan wancan din kuma idan ya fadi sharri shi ba akan wannan sai ya dawo ya ce kaga duk alherin da ka fada akan mutumin nan amma wallahi ga abin da yake barka kan ka ga kowace fuska da bisa ana son sa ko to wannan mafi sharrin mutum ne in ka samu irin wannan to ya ga kowa sharri zala yace wannan yana daga cikin sharrun na abi sharrin mutane a gobe kiyama fiska biyu ta hanyar yaudara ka yaudari wancan ka samu ka yaudari wannan ma ka samu ka yaudari wannan ka bata wancan ka yaudari wancan kuma ka bata wannan ana samu wasu mutane aikin su kenan wasu ma za ka samu da haka suke cin abinci abinci ya yi muni abu na biyar shi ne tsala umurhu wa sa'a amaluhu idan Allah ya magana ya ce khairun nas mabibicin mutane shi ne man tsala umurhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amaluhu aikinsa kuma ya yi kyau wannan ya fi kowa zama mafi alheri domin ya tara ayyukan alheri amma wanda Allah da ya zo ya ce sharrun nas mafi sharrin mutane man tsala umruhu wanda rayuwarsa ta yi tsayi ya ki ya mutu wa sa'a amaluhu sannan aikinsa kuma ya zama mummuna ga shekaru amma har yanzu ko ka same shi ana dara ko ka same shi yana fyaɗe ko ka same shi yake daurewa masu laifi a anguwa su kai laifi ko ka samu shi yayi hada makirci ko ka haka dai zaka same shi gashi tsoho ga shekaru amma kullun abin da yake yi a anguwa hada sharri to wannan ya zama sharrun nas Allah ya masa jinkiri dan ya tara sharri mai yawa gobe kiyama ya je shi ga wuta Allah tsare wannan yana daga cikin wadanda annabi ya ce sharrun nas wato yana cikin sharrin mutane na shida akwai wasu mutane da annabi ya magana a kan su wasu ruwaya ma cewa take saura kamar kwana tara annabi ya bar duniya ya wannan magana wasu haka suke kallo wallahi ba sun da tarihi su ne wadanda ittikhadul qubur masajid wanda suka riƙi kabari ya zama to masallaci annabi yana cewa la taj'alu buyutakum kal maqabir kada ku sanya ɗakunan ku zama to kamar makabarta dan makabarta ba a sallah a cikin ta bunna mutane to wasu kuma kabarin ma suke zuwa su yi sallah akan sa wasu kuma kabarin manyan mutane suka rike suka mayar da su masallatai annabi ya ce wadannan su ne sharrun nas sun fi kowa sharri a bayan kafa wasu za ka ga manya-manyan malaman su suka rike idan sun mutu an gudna sun su gina masallaci a gurin su ce dan za su rinka ibada to ka zama mafi sharrin nas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku rike kabarurrukan zamanto masallatai ya ce amma a ƙarshen duniya ƙarshen al'umma idan ya yi kusa duniya kiyama ta yi kusan tsayawa za a samu masharrantan mutane da za su kewaye kabari su mai da shi masallaci su rinka sallah a wannan wurin waɗannan sharrun nan na bakwai ya ce sharrun nasi man zaliman nas lin nas mafi sharrin mutane wanda ya zalunci mutane kuma dan mutane ya za ka zalunci mutane dan mutane shi ne za ka iya zaluntar wasu mutane dan ka daɗaɗa ma wani wannan kuma yawanci za ka same su a cikin masu mulki kawai saboda gwamnati tana hannu sai ku ta zaluntar mutane kuma dan ka daɗaɗa ma wani yawanci an fi samunsa a wannan
ka kwaje kayan mutane ka zalunci mutane saboda wani mukami da aka baka dan ka dada kama wani daga cikin mutane kai ne sharrul bariya kana daga cikin sharrin mutane to wannan shi ma babbar matsala ce wanda ana samun ta dan ka duk aikin da zakai wani ya saka ka zalunci mutane dan ka dada kama sa wannan aikin garin ka aje shi ya kuma ka aje amma za ka ga shi kenan abu ne da gwamnati saboda ka kawai ka taka mutane in kayan kwacewa ne ka kwace in na fin karfi ne ka fi karfin su in na azabtar da su ne ka yi in koren su za ka yi ka kore su in ta da su za ka ta da su ko ma menene za ka yi linna dan ka da ta ba wani mutum kana cikin sharrun nas abu na takwas شر الناس من لا يؤمن شرا daga cikin mutane wanda suka zamanto sharrul nas shine wanda ba a aminta da shi ba daga sharri inda zaka ga wajen mutane ko a cikin mutanen da kake rayuwa to kun ga wane kada bai san wannan saboda mutane ba su aminta da kai ba za ka iya tona musu asiri za ka iya cutar su in an shiga harkar da kai ba dai wata amincewa a tsakaninka da mutane mutane ba su iya aminta da kai ba duk abinda za su yi in sun ganka sai sun buya to wannan ka shiga cikin sharrun nas abu na tara shi ne min sharrin nas wato shi ne wadda wato sharri mafi sharri daga cikin mutane shi ne waɗanda suke ƙulle-ƙulle don kullum al'umma ta samu matsala a cikin rayuwa ka san akwai mutanen da ko gwamnati suka samu to su shawarar su ya za a kunta tawa mutane duk inda wani abu yake yadda al'umma za ta shiga wahala to shi wannan shi ne bukatar sa an gane wannan yana daga ciki wata fasara kuma cewa ake sharri su ne waɗanda alƙiyama ta riske su suna raye a wannan duniya saboda manzo Allah ya ce la taqumu sa'ata illa ala ashrarin nas alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashrarar mutane to yanzu alkiyama ta riski wasu mutane ta kuma tsaya suna raye to waɗannan a cikin su da wuya ka samu mai cewa la ilaha illallah saboda wancan lokacin idan an kai wancan lokacin to an shiga matsala wannan sharrin da muka ambata maza da mata suna iya shiga cikinsa amma duk da haka sai aka keɓe wata magana ga mata aka ce sharrun nisa mafi sharri daga cikin mata al-mutabarrijatul makhilat suna waɗanda suke fitar da rana waɗanda suke masu faɗin rai masu girman kai kuyala kamar yadda annabi ya ce akwai wasu mata wanda babu alheri tattare da su kasiyatun ariyat ga tufa mai tsada ga kuma duk ya bayyana tsirinsu kayan yin an ɗaga shi yana da kuɗi amma bai iya rufe asirin ka ba duk komai na jikin ta kayan yana nunawa sun tara gashi haka a kan su kamar tozon rakumi suna tafiya suna rangwaɗi a kan hanyar zala ya ce ba za su shiga aljanna ba ba za ma su shiga ƙanshin aljanna ba amma mun zala ya ce ni ban gansu ba zamaninsa babu amma wannan tashbihin ayyar idan ka ɗauko shi za ka ga mata da yawa wata kila har daga cikin musulmai da sutura amma ba ta suturta su ba da kuma gashin anta da kuma rangwadin akan jiki da kuma ayyukan saban la yadkhulun janna wanda Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba wala yajidna fiha kayshin aljanna ba za su sheka ba janna ko ana jin kayshin ta daga wuri kaza zuwa kaza in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajid ya ce inna sharra dawab mafi sharrin dabba bayan mun yi maka magana kafirci to ga wasu abubuwa kuma wadanda wasu daga cikin musulmai ake samu wata shida sun rataye ne ga wanda ya zama kafir wadanda muka fara ambaton su ne allazina kafaru amma sharrun nas ko sharrun dawab su ne kuma wadannan abubuwa goma da muka ambata bayan wadannan so idan ka fita daga wadannan to zai yi kokari kuma kada ka shiga cikin wadannan kuma idan ka zama to sharrun nas to akwai matsala a cikin rayuwa Allah ka kiyaye mu akwai kuma khairun nas ba lokaci ba ba zai ishe mu ba babban jan hankali da muke anan shi qur'ani qur'ani ne yana magana da kai ne yana magana da ni yana magana da ke yana magana da wancan dan haka babu wata aya da zaka dauka ba da kai take magana ba sai idan bincike ya gara amma idan bincike ya tafi ko kisa ake baka ta wasu mutane to akwai abin da a gefe guda da kai ake magana ana baka kissar ne domin ka gyara wasu abubuwa da suke cikin rayuwa jama'a idan mun lura zunubai sun yi yawa a wannan zamani abubuwan da suke tabar da kan adab sun yi yawa a ta wannan wayoyi da ake ganinsu da wannan rayuwar da ake yi wato sharru su yana da yawa amma abin da za a yi shi ne ka yi ƙoƙari ka ga cewa dukkan abin da aka hana ka yi ƙoƙari ka ga cewa idan ba ya same ka bisa hutu ne ba karfi gangancinsa kuma wannan rayuwa ba ta da tabbas wallahi ba ta da tabbas kawai kana kwance kana tsammani ba za ka mutu ba sai a tsinci ka mutu duk waɗanda suka mutu nan ba wanda sai da aka bashi notice ya mutu ba notice wallahi Allah ya ba da abin kawai babu notice kuma dole za a ci ita kuma mutuwa tana zuwa ta gindaya to duk wani abu da ka sani na duniya ya katse mai littafin mu'jizatul qur'ani yace da yazo magana akan mutuwa yace haqa'iq haqa'iq yace tana jittawa ranka yana fita yace to minti daya da fitar ranka duk abin da ka gani gaskiya ne ya wuce ba wallahi duk abin da ka gani gaskiya ne amma kana wata kila in ka leka nan kai yau da zaka ce ina tsammanin wani ne to duk abin da ka gani bayan mutuwa hakika ne komai da ka sani in dai rage fita to komai ka iya gani hakika ne dan haka mutane zamani ya zo ya turka ne abubuwa na zurubai sun yi yawa babu abin da ya kamace ka sai harshen ka ya zama to danye wajen tuba ma Allah ka yawaita tuba ka daina lissafin ai ban yi zunubi kaza a'a ka ba istighfari ka yi ta tuba ka wala Allah Allah zai ji tausayin ka da haka sai Allah ya maka rahama amma idan kana tunanin to me nayi me kai yanzu ka fita nan yanzu nan ka fita nan yanzu zaka ga haram ka fita nan ka gani yanzu nan cikin masallaci ne ka fita nan waje yanzu ka tsaya a nan in ka tsaya in zaka kirga haram sai ka ga sama da goma zaka ta ganin su kuna wucewa haram kuma zaka ji haram in kai wasa sama da goma in kai wasa kuma zaka yi magana da haram sama da goma a cikin tsayuwar ka ne kai ko ina mafita mafita wallahi shine ka tuba zuwa ga Allah jama'a ku tuba zuwa ga Allah gaba daya nan ya kamata mu aje gobe za mu kora ne akan alama khairun nas su ma mutanen alheri suna da alamomin su wanda ya kamata mu kwara domin ka ji in baka da waɗannan dabi'un ka saka a cikin dabi'un ka saboda ka zama to khairun nas Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين